吧唧，没养狗呀。A yayin da shekara ta 2022 ta soma a dabo, za mu kawo muku bitar muhimman abubuwan da suka faru a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin baki mai yanka wuya na farko a wannan shekara ta 2022, mun soma ne da jin ra'ayoyin 'yan Najeriya kan yadda suke zargin kasawar gwamnati musamman a sha'anin tsaro.
Ba za mu manta fyaɗe kisan gilla, sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a kudu ba.
Matsalolin da muka samu, ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari, ba ƙasar da aka raina talaka kamar ƙasar Najeriya. Kuma ba wajen a Najeriya ba wajen da aka daina talaka kamar arewacin Najeriya.
Gazawa da yawancin 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rikiyarta ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro, musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane da don neman fansa da kashe-kashe da aka ta yi.
To sai dai hakan bai hana bayyana fatan da 'yan kasar suke da shi ba a yayin da aka shiga sabuwar shekarar.
Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu, wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu hauhawar farashin da ake ci a Najeriya, shi ma a ce yau Ubangiji Allah shi a cikin al'amuran, Allah sai shi ta al'amuran talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Fatanmu ya zama cewa gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci, na tashin hankali, na bala'i, su sassauta mana.
A cikin watan na Janairu kuma ƙungiyoyin farar hula suka yunkura domin ƙalubalantar albishirin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi musu a ƙarshen shekara ta 2021 na cire tallafin man fetur, wanda hakan ke nufin ƙarin farashinsa.
Kullum sai a ce wai ana ba da wani wai tallafi na shigo da mai, wa ake ba wa tallafin? Ita NNPC din ake ba tallafi ko wa ake ba wa? Na farko kenan. Sannan na biyunsu, ya kamata ma a zauna a yi daddare a ƙasar nan, a gaya wa 'yan ƙasa shin man fetur din da NNPC take shigo da shi a ina take samun kuɗin da take shigo da man fetur din nan, ɗanyen man da take ɗiba adadi nawa take ɗiba take fita da shi, sannan kuma ya take siyo shi wannan wankakken mai da ake shigo ake kawo shi ƙasar nan. To wannan abu mun ce da mutanenmu da suka muka shirya dissonant shirin da muka yi a saurara, amma kowanne su ci gaba da meeting a jihohinsu saboda mun san magana cewa kai an dakatar zuwa lokaci ba cewa kai an yanke gaba ɗaya ba, mun san za a ji a kuma tsaro wata saɓatta juyarta ne ƙarshen ta a daidaita. Da haka mun ce kowa ya zama on standby ana kallonsu, da sun zo da wani abu makamancin wannan a sake fitowa a jajirce a ce ba a yarda ba.
A makon farko na watan Fabrairu, gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya fito karara ya bayyana ƙudurinsa na tsayawa takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP. Yana mai bayyana ra'ayin cewa shi ne ya fi cancanta da shugabancin ƙasar.
Ɓangaren shari'a, ɓangaren majalisa da kuma ɓangaren gwamnati, da su ne ɓangaren ruka guda uku na gudanar da mulki na demokuraɗiyya. Kowannensu in ka duba akwai cancantar da Allah ya bani a cikin waɗannan ɓangarorin. Ƙari ga wannan kuma ana magana cewa a samo waɗanda shekarunsu ba su yi nisa da yawa ba. Ni ba zan kira kai na saurayi ba, amma kuma ba zan kira kai na tsoho ba, saboda haka ya zama kamar wata gada ko kuma wata mahaɗa wadda ke tsakanin matasa da kuma waɗanda suke tsofaffi. Kusan duk wanda ke neman wannan matsayin a hali yanzu, wanda suka riga suka ambata suna nema ko wanda suka ambata sun zo suna tuttuɓa, ba wanda yake da ƙananan shekaru da ya kai ni, wanda shekaruna duk da duk ayyukan nan da na yi, duk sanin Najeriya da Allah ya bani har yanzu shekaruna 56.
A cikin watan na Fabrairun ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabiu Musa Kwankwaso da ke cikin jam'iyyar PDP a lokacin ya jagoranci ƙaddamar da wata ƙungiyar fafutukar siyasa a Najeriya domin ceto ƙasar daga abin da suka kira halin ni'yasun da take ciki. Farfesa Rufa'i Alƙali da cikin jigajigai daga jam'iyyun siyasa daban-daban da suka haɗu suka kafa ƙungiyar.
To ganin cewa ƙasar tana so da dame ɗin, shi ne muga ya kamata zaɓi ɗin guda biyu ne, ko kowa ya zanna gidansa ɗakinsa ya zanna yana shiru ko kuma yana da kokoke yana tofa Allah tsine ko kuma mu tashi mu hada gangami mu hada kanmu mu ga ta inda zamu taimaka ceto kasar mu da wannan lokacin da muke magana ana samun kiraye-kiraye daga sassa daban-daban wayan suna cewa suna son kasar su ta kansu wannan suna so a kori waɗannan mutane daga wannan gefin kasa a bai da shi wata gefin kasa ana kashe-kashen mutane kuma ana maganganu manya-manya musamman ma abin da fitar mana hankali mutane da aka zaba maimakon su ne kamata su yi magana mai kyau na hada hankalin jama'a su ma suna cikin masu tada hankalin jama'a a irin furshin da suna yi a kullum wakiyar siyasa kenan
kalaman ministan shari'a Abubakar Malami sun janyo masa jangwam a jihar Sokoto a watan Maris sa'ad da ya ambaci wani da sunan shugaban jam'iyyar APC na jihar alhali lamarin takaddamar shugabancin na a gaban kotu
chairman zaɓaɓɓe na jam'iyyar APC na jihar Sokoto chairman tabbatacce wanda shari'a ta tabbatar Alhaji Mai Nasara Sani mun bayyana Sokoto saboda an sa kiran shugabanni na gari shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya shugabanni masu jina al'umma ba masu rusa su ba kuma shugabanni na tamu ba irin tasu bace
Isa Sadiq Acida shine shugaban jam'iyyar ta APC da aka ayyana a jihar daga bangaren tsohon gwamna Sanata Aliyu Magatakardawa Makko.
Kes din ga hoyna wurin appeal court. Amma tsayin na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata. Muna son malamin shi fahimci na hujjar Sokoto ba shi hakke bace. Sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaben kananan hukumomi a jihar Kebbi. Mun ga abin da ya faru ga Runfate, mun ga aka saka Runfate, mun ga bala'in da an kai a Runfaci. To muna fatan ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu domin ba mu ƴan jihar Sokoto mun haka sai Runfate ba a jihar Kebbi. Sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da aka gaban kotu wurin campaign na siyasa. Ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi irin wannan a gaban campaign ka tuna malami yayi rantsuwa cewa zai yi adalci ga dukkan ɗan Najeriya
har ila yau a cikin watan ne kuma wata takaddama ta barke tsakanin jama'ar kudu da arewacin Najeriya kan tsarin mulkin karɓa-karɓa inda ƴan kudu ke ganin lokacin su ne ya kama bayan shekaru 8 na mulkin shugaba Muhammadu Buhari
mun yadda muna shan wuya wannan ba ni da ja to amma idan muka sake komawa ruwa wannan gangancin da zamu yi tsalle na biyu bani yanzu zamu yi tsalle na uku shine a dauki mulki a baiwa ni banna suka dan kudu ya fito dan arewa ya fito a kowace jama'iyya ai primary election a zo ayi zabe wanda Allah ya bashi ya ci da kuriya amma mutanen ai sun suka zaba kuma gobe ya shafe su suka ji amma a ce an yi zonin an bai wani guri wai wani guri ba su da haƙi kuma kasar su ce suna da yanci wata akan me
to sai dai ba ƴan kudu kadai ba har ma da wasu ƴan arewa kamar tsohon gwamnan jihar Kano Ibrahim Shekarau sun bayyana goyon bayan tsarin na karɓa-karɓa
sai yanzu a kasan nan muna da kaikayin yadda da juna kuma tilin ne tunda Allah ya hada mu kasa guda mu yi duk da zamu a hankali na yadda da juna din nan wato kowa a bashi dama ya ji cewar da kabilarsa da addininsa da yankinsa su ma ƴan Najeriya ne kuma a ba su dama domin in dan garin naka ya zama bai aiwatar da abin kirki ba mai amfanin sa
na fahimce ka dai kenan kai kana
goyon bayan
karba karba kamar yankin arewa ta yi a miƙa ma
to amma ya zama na cewar kowace jam'iyya ta kalli yanayin ta yanzu a APC misali dan arewa Bahaushe Musulmi ya shekara 8 mu jingine zancen yayi daidai ko bai daidai ba ya iya ko bai iya ba wannan abu ne na ra'ayin da kowa yana da dalilinsa amma wakilci da mutum ya ji cewa nasa ne yake yi yana da muhimmanci
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana a madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.